Haka mai wuya.
Idan Bafulatani yana da AK-47, yana da access to AK-47 ne, tsohon soja nawa a cikin Bafulatani daji? Mu ace magana AK-47 mu yarda shi, ko za mu haɗu duniyan nan duka a kawo mana sojoji? In ba mu yarda da kanmu, mu ƴan ƙasa ne, kowa na da ƴanci daidai, ba zaman lafiyarmu zai wuya. Idan kuma shugabanninmu ba su da political will na dakatar da wannan rikicin, ko mun yi yaya rikici ba zai kare ba. Nigeria muna kan time bomb.
Jama'a, barkanku da wannan lokaci. Muna fatar kuna nan talaukan mai da muke a nan Washington DC. Barkanku da zuwa ga shirinmu na tsaka mai wuya kuma. Kisa da kuma konewa kurmus da aka yi wasu mutane bakwai a cikin makon jiya a jihar Benue yana ci gaba da ƙara tadarin hankalin mutanen Najeriya akan yadda al'amuran da ke faruwa a wannan jiha ta Benue din suke ƙara kazancewa.
Da yake tabbatar da faruwar lamarin, Mafindi Umar Rambaram da ke zama shugaban kungiyar Miyetti Allah na Jihar Arewa Maso Gabas ya ce yanzu haka suna cikin halin zulumi na faruwar wannan kisan gillar.
Za mu yi mamaki a ce a Federal Highway da ake bi daga nan Yola zuwa Taraba zuwa Benue ta Abuja, an tsare Fulani makiyaya a cikin motar su na hanyar su ta wucewa cikin kasar Benue, har an je aka musu kisan gilla a inda aka kashe mutum bakwai, sannan biyu kuma suna asibiti a kwance a yanzu. Muna nema gwamnatin tarayya tunda ta ce ta tura sojoji don su tabbatar da zaman lafiya a jihar Benue, a yi bincike a gane wa'anda suka yi wannan abu, wanda muna ganin in ba a ɗauki wani mataki na gaggawa ba, hanyar Abuja zuwa Benue zuwa Taraba ko Adamawa ya yanke kira.
To yayin da ake sa hukumomi ido akan neman ganin inda za su bullo wannan al'amari da mutane a jihohi da dama na Najeriya, cikin su har da inda waɗannan al'amuran suke faruwa da ma inda ba sa faruwa din, suna ganin lokaci yana daɗa ƙurewa gwamnatoci na su tashi tsaye wajen neman hanyoyin da za su warware wannan al'amarin tun bai ƙara muni ba.
To ni sunana Mr. Freeman Paul Turaki, youth chairman na Bwate community. Ni wannan abu ya bani takaici, ya bani mamaki. Ba mu taba ganin irin wayannan abubuwa da suke fitowa yanzu a wannan zamanin ba. Ta ina da aka zo ka raba bashima da Bafulatani? Ta ina da aka raba Bafulatani da bashima? Mu al'adar mu fa shine noma, shine kiwo. To ka gaya mun, daga noma sai kiwo sai kamun kifin nan yau ka isa ka raba tsakani ne? Saboda haka gwamnati ne ita na daura laifi. Ba dan daura kowa laifi bai wuce gwamnati. Saboda kowa hakkin sa na wuyan gwamnati. Gwamnati ce ya kamata ta fidda hakkin kowa, ta wa kowa dalili ga wannan guri shine naka, wannan guri shi da kai amfani da shi. Ina so gwamnati ta sa hankali. Wannan maganan tsakanin manoma da makiyaya ba maganan siyasa ba. A cire siyasa. A fito a san me dai a kawo matsala.
Haka ne, to dama shi mutumin da aka ji a bude shirin nan yana mai da martani ga mutanen da aka kona a jihar Benue, wato Mafindi Umar Rambaram. Dama yana cikin wanda suke fafata a cikin shirin da shi wakilinmu na can Adamawa Ibrahim Abdulaziz zai shirya mana a can Yola, wanda kuma ya hada da wani sanannen dan siyasa, tsohon commissioner kuma jigon kabilar Bacama, wato Sam Zadok, wanda kuma yau za mu kawo cigaban muhawarar tasu. Za mu tashi ne daga tambayar da muke na cewa shin gwamnatoci a Najeriya suna yin abin da ya kamata domin jawo wannan al'amari birki?
Gwamnati ba ta yi abin da ya kamata ba.
To Mafin dai a tambayar da zan yi shi ne kamar tambayar da masa shi ne cewa ban su muke kuma baya kamar yadda ce a shimfiɗa shi ne muke gaba. Shi ya ce gwamnati. Gwamnatin nan cewa ba ta yi ba matakai. Kai da abin a tambaye ka ne shin gwamnati ta yi abin da ya kamata wajen magance wannan abu? Dole suna gani kamar kan cewa shakulatin ɓangaren hukumomi shi jawo.
To kamin nan je kan gwamnati zan faɗi wani abu ɗaya. Gwamnati ta yi abin da ya kamata ta yi a matsayinta na uwa. To har ga Allah ina rantsa maka da Allah, bamban da aka wurgawa Fulani ba wurgawa Bacama ba. Ka tambayi kowa, muna da shi on record. Fulani da yake cewa sun zo nan ka ina suke ne? Ba ƴan kasan Bacama ba ne? Ba a wurin suke ba ne? Aka kona su, aka kona gidajen su, aka nemi a fidda su karfi da yaji, suka nemi su dawo ko ta wani hali? Intervention ne na security wancan. Wancan bai kamata ma in yi maganan shi ba, sojoji ya kamata su kare kansu. Maganan gwamnati. Gwamnati lokacin da wannan abu ya faru, ta je ta kafa kwamiti. Kwamitin bincike na kai. Muna da evidence na mutanenmu da aka kashe tun bayan da aka tura jirgin sama ya wasar da jama'a. Ya wasar da Fulani, ya wasar da Bacama, faɗa ya kare. An tare hanya daga Numan zuwa Lamurde. An tare hanya daga Lafiya Lamurde
zuwa Tinno, an tare hanya daga Numan zuwa Jalingo, ana fidda Fulani mu wanda ba jiba ba su gani ba, ana kashe su. Yana magana AK-47 a Numan muke ganin AK-47 a hannun yan bangan mu, ba tsohon soja a cikin Fulani ba wanda kuma yake da access to AK-47.
Amma su fara dukkan ku kunji kowane bangare na gani kamar kanta shi ke da gaskiya, ko suna gani kamar cewa ya kamata ne a dauko matakai. Na farko shine a hana ana kira kiwo a fili. Honorable, kana gani da yau za ta tambaye ka za a yi magance tashi-tashi kula da ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya, me kamata yi?
Na fara fada da su na ce gwamnati ta bar wariya, har wa yau zan fada.
A ka fada?
Shi dan uwana Alhaji Mafindi ya yi magana.
Wato ban su mu koma
ba. Ina zuwa asan tambayin da kai ne, ni zan baka da maganar shi.
To na ji yau.
Ina koma kan cewa gwamnati yau idan na fita da AK-47 na yawo za kama ni. Kai bari in baka misali.
Shin ne ce ba na?
Ina sa ba kana neman
so gafa sai san honorable ba na so mu koma. Wannan mu wuce muna batun kan cewa me ya kamata a yi a magance wannan tashin.
Gwamnati ta yi yadda za ta yi ta hana shigowa mutane yadda suka ga dama a ƙasar Najeriya, domin wasu sun shigo akan cewa su Fulani ne. Fulani ne mutum zai shigo ƙasa ya yi takardun shigowa. An bude bodan mu ya zama very porous. Ana shigowa har lokacin fadar Numan nan, musamman wasu sojojin da aka yi hayan su daga wasu ƙasashe mun gamsu a Numan. Guda ID card ɗinsu duka an gansu domin su zo su yi yaki. A hana shigowan yan ta'adda, ba baki ba, yan ta'adda daina shigo da yan ta'adda Najeriya.
Tuna lokacin da ke magana sai ga shi ma mafin da su mata ta
daidai
shi ne na
abin faɗi.
Tuna in ka cire radio na a kusa da ni ta albishin ka dama shi shi ne tsakawa hake gada. Tambaye shi ne kan cewa shi ya ce farko shi ne gwamnati ta hana makiyaya yawo da bindiga kamar zargi. Na biyu kuma yace dole ne a hana shigo da baki da sansu. Na farko me zaka cikin abin da fara?
Wannan duka ba shine matsalar mu a Nigeria ba.
To
ina ganin shi honorable yayi mantuwa ko ya magana suke cikin zuci. Idan ba Fulatani yana da AK-47, yana da access to AK-47 ne. Tsohon soja nawa a cikin ba Fulatani daji? Mu ace magana AK-47 mu yadda shi. Ko zamu hadu duniyan nan duka a kawo mana sojoji? In ba mu yadda da kanmu mu yan kasa ne, kowa na da yanci daidai, ba zaman lafiyar mu zai wuya. Idan kuma shugabannin mu ba su da political will na dakatar da wannan rikicin, ko mun yi yaya rikici ba zai kare ba. Ga wani instance zan baka. An kamo Tibabe a Taraba guda tara da bindigogin su da motan su, yanzu suna hannun yan sanda a takum. Da cewa sun shiga Taraba fa, ba Fulatani suke kaiwa attack ba fa, Tibi suke kaiwa attack, su kuma Tibabe ne. Kaga wannan abu a gwamnatin Buhari nan ya dauki wani dimension, ya dauki wani siffa wanda zai ba kowa tsoro. Nigeria muna kan time bomb. In ba mun zanna, mun yi hankali, mun yi tunani, mun dubi crisis nan kam, shin ba Fulatani ka shike ake rikici nan da shi ne? Na farko tukuna identify rikici nan ka da ba Fulatani ake yi ne? Wannan abu ni ya tarwasa mini hankali, ya tayar mini da hankali. To ni ban yadda Fulani mu ne ake gani da AK-47 ba. Kai hakuri ka bashi lokaci, kai hakuri zama magana nan. Maganar gefen gwamnati. Gwamnatin tarayya ya zamana da gwamnatin jihohi sun ba kowa equal opportunity na zama shi ma dan kasa ne a yi da shi a koyaushe. Sannan na biyu, akwai wasu kudade da ake yanka wa Fulani mu, illegal taxes da ake biya. Ba ma zamanin colonization. Idan ruwa zan shayar da saniya na a tafki a kasan ɓace ma sai na biya. Idan zan je fadama na yi kiwo sai na daure bujumi na ba da kuɗi. Ba ɓace ma kaɗai ba, haka Taraba inda Fulani ƴan uwanmu ne make shugabanci. Don haka ya kamata gwamnati ta dubi irin wannan abu, a yi gyara a kai. Bayan traditional institution ta koma kan soja da ɗan sanda da immigration da custom, yana maganar shigan ƙasar nan. Babu da security a ƙasar nan. Idan kowa zai zo ya shiga wuri a buɗe, ba za a bi due process ba, sunan mu ba zai daina ɓaci ba. Ka dubi abin da ke faruwa yanzu. Idan an kama wani ɗan Boko Haram daga Chad ya zo nan, za a ce ɗan Nigeria ne. Don haka ya kamata a ɗauki matakai na tsaro mai ƙarfi a kan Nigeria. Sarakunan gargajiyanmu a ba su daraja, a ba su lokaci, a sa musu kuma ido. Don wasu sarakunan ba su ɗauka duk kabilu da ke karkashinsu nasu ba ne, suna wakiltar kabilansu ne kawai. In kai ba Fulatani ne kace kai ba Fulani ne kawai kake sarki a kansu, to sauran ya za su yi? In kai ba ɓace ne ma, ya zamana duka kowa kai shi sarkin shi ne. In an yi justice
and equity,
adalci da ɗaukan kowa daidai, nan ne za mu samu zaman lafiya mai ɗorewa.
Da ma tambaye ka ne, ƙungiyoyi irin na waɗannan al'ummu kama daga na makiyayan, kama daga na manoman, kama da na shugaban kasa, akan fake da guzuma da mai a harbi kasa na da mun a tambaye shawara kare wani shara ka ba wa kungiyoyi kama na al'umma da na kuma sauran jama'a.
Shawaran da zan bayar ne, na san cewa dukkan mu muna da addini ko mun san Allah. Ni addini na bata yadda in kisa ba, bata yadda zub da jini dan adam ba. Mu ji tsoron Allah, mu daina kisa, mu daina zub da jini, mu ji tsoron Allah, mu san cewa rana daya zamu bar duniyar nan mu fuskanci shari'ar Allah. Idan mun ba da gaskiya kan cewa akwai Allah kuma mun yadda da Allah da muke bi, ya kamata mu yi abinda Allah ya ce mu yi. Abinda ya ce kar mu yi, kar mu yi. Daya daga cikin abinda Allah ya ce kar mu yi shine kar mu dauki ran wani. Ni na ba da gaskiya ga bishara Bible da nake ba da gaskiya kai wanda tace kar in yi kisa, kar in zub da jini. So ina ba da shawara akan cewa jama'a su ji tsoron Allah, su bari abinda zai sa gobe mun tsaya gaban Allah, zamu kasa mai zamu fada.
Amma kindi kai ma zama kaman tambayar kungiyoyi wani rawa ya kamata kungiyoyi irin naku za ku taka ganin kan cewa da fadakarwa domin ganin kan cewa a gulta da tsaye tare.
To a gaishe ku, to muna da shiri daya da ya rige mana a wannan al'amari ko kuma a wannan muhawara da muke kan rikicin makiyaya da manoma, kuma za mu kawo muku shi rana wuce in Allah ya kai mu, muna fata za a kasance ta da mu a daidai wannan lokaci ranar Talata mai zuwa. Zai muna godiya ga su bakin namu Alhaji Mafindi da kuma Malam Samzado da kuma musamman shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da ya hada mana shirin ya aika mana shi. A madadin su duka, ni ne Aliyu Mustafa Sakuta a Washington. A huta lafiya.